Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan asari da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumeltar nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Laraba 21 ga watan Yuni na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hawwa da kanin labarai.
Da sanyin safiyar yau Laraba fada ya sake barkewa tsakanin bangarorin sojin nan biyu da ba sa ga maciji da juna a sassa daban-daban na Khartoum. Babban binnin kasar Sudan jin kadan da cikar wa'adin yarjejeniyar tsagaita wuta na sa'o'i 72 da rahotanni suka ce ba a mutunta ba cewar wani ganau. A jiya talata ne wasu Falastinawa biyu suka bude wuta a wani gidan abinci da gidan mai kusa da mazaunin Yahuda da ke gabar yammacin kogin Jordan inda suka kashe Yahuda hudu da raunata wasu da dama kafin daga bisani su ma a kashe su kamar yadda jami'ai suka sanar. A jiya talatan ne shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana takwaransa na kasar China Xi Jinping a matsayin dan kama karya a jawabin da yayi a wurin taron bikin tara gudunmuwa na jam'iyyar Democrat a gaban yan jarida. Kasar Birtaniya da haɗin gwiwa kasar Ukraine na ɗaukar nauyin wani taron kwanaki biyu na nufin tattaro goyon baya domin sake gina Ukraine yadda za ta farfado daga mamayar da Rasha ta yi mata tun farkon shekarar da ta gabata.
To kanan labaran duniya kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa kasar Qatar ta haɗa kai da gwamnatin jihar Sokoto domin ci gaba da tallafa jihar kan batutuwa masu muhimmanci.
A wannan karo din sun shigo za su ci gaba da bada irin wannan taimako ya ƙara faɗaɗa wannan taimako da suke yi ya shahi ilimi lafiya da kuma taimakama matasa da mata.
Haka kuma za a ji cewa jami'an hukuma a hazan Najeriya sun garzaya zuwa wasu muhimman wuraren aikin haji don tabbatar da komai na tafiya daidai gabanin fara aikin hajin.
A dama lahazanmu masu biyayya ne, za mu zauna da su mu faɗa musu ga dokoki ga sabon tsarin nayi muna da control a kansu in Allah ya dabo su kauce wa wani tsarin nan shirya ba.
Daga nan za mu kawo muku shirin arewa a yau da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa duk sai mun fara da shin labaran duniya tukunna.
Da sanyin safiyar yau Laraba fada ya sake barkewa tsakanin bangarorin sojin nan biyu da ba sa ga maciji da juna a sassa daban-daban na Khartoum babban binnin kasar Sudan jin kadan da cikar wa'adin yarjejeniyar tsagaita wuta na sa'o'i 72 da rahotanni suka ce ba a mutunta ba cewar wani ganau. Jin kadan kafin cikar wa'adin yarjejeniyar da karfe 6 na safiya aka samu labarin barkewar fada a dukkan garuruwa uku na mafi yawancin babban birnin da ke bangaren kogin Nilu wato Khartoum, Bahrain da Omdurman. Fiye da watanni biyu kenan sojojin Sudan da dakarun katakwana na RSF ke ta gauzawa da juna lamarin da ya kacaccala birnin kasar da haifar da bazuwar tashe-tashen hankula a sassan Darfur da sa mutane sama da miliyan biyu suka rabu da gidajensu. A jiya talata ne wasu Falastinawa biyu suka bude wuta a wani gidan abinci da gidan mai kusa da mazaunin Yahuda da ke gabar yammacin kogin Jordan inda suka kashe Yahuda hudu da raunata wasu da dama kafin daga bisani su ma a kashe su kamar yadda jami'ai suka sanar da kuma yadda tashe-tashen hankulan ke kara kamari a yankin da Yahudawa suka mamaye tun bayan ranar da sojojin Isra'ila suka kai wani mummunan samami a yankin. Yahudawan yan kama wuri zauna sun yi kokarin kai hanyar ramuwar gayya a sassan yankin gabar kogin Jordan lamarin da ya haifar da tsoro kada lamarin da ya faru a watan Fabrairu ya sake faruwa inda aka lalata gidajen Falastinawa da dama da lalata motoci da kisan wani Bafalastini guda. Wani jami'in Nablus Gafan Douglas ya ce motoci shakare da Yahudawa yan kama wuri zauna sun yi takakkiya har garuruwan Falastinawa da suka hada da garuruwan Hawara, Beit Forek, Burin da kauyukan da kewaye inda suka bankawa motoci da dama wuta da jifa da duwatsu da kokarin cinnawa gidajen Falastinawa wuta. A nan take dai ba a samu labarin ko wani ya samu mummunan rauni ba yayin faruwar lamarin. A jiya talata ne shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana takwaransa na China Xi Jinping a matsayin dan kama karya a jawabin da ya yi a wurin taron bikin tara gudunmuwa na jam'iyyar Democrat a gaban yan jarida. Da yake magana a yayin bikin tara gudunmuwar kuɗi a yankin arewacin California, Biden ya ce shi ya hasala ne tun bayan faruwar lamarin nan a watan Fabrairu lokacin da wani karaman jirgin sojan Amurka ya harbo ni balambalan din China da aka kama yana shawagi a sararin samaniyar Amurka, aka kuma zarge shi da leƙen asiri. Biden ya ce abin da ya sa Xi Jinping ran shi ya baci shine bai san cewa balambalan din mai akwatuna biyu makare da kayayyakin leƙen asiri da muka harbo yana nan ba.
To nan ba da jima ba hawalar sake da mana da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan zamu leƙa Najeriya, inda a yayin da 'yan ƙasar ke ci gaba da fama da matsalolin rayuwa, wasu gwamnatoci sun himmatu wajen ƙara lalubo hanyoyin sauƙaƙa halin matsi da jama'ar suke ciki. Hakan na zuwa ne lokacin da gwamnatin jihar Sokoto ta ƙara neman shigowar ƙasar Qatar domin taimakawa talakawan jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya a fannin kawar da fatara, ilimi da sauran fannoni. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Halin matsi da 'yan Najeriya suka samu kansu a ciki ya jima yana ci musu tuwo a ƙwarya, duk da gwamnatocin da suka gabata da suka sha alwashin kyautata rayukan jama'a sai dai kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu. Wannan yanayi haɗi da wasu matsaloli kamar rashin tsaro ko kuma cire tallafin man fetur da dai makamantansu ba su rasa nasaba da yadda jama'a ke ta wahala wajen neman sauƙin rayuwa.
Gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a suna cikin wani hali na ƙaƙani kai saboda lamarin da mutanen suke ciki yanzu.
Rayuwa ta shiga cikin halin akaza te ya zama ko da yaushe kannan kai ta gida kannan karawa ana jiran ka.
Sababbin gwamnatoci da suka kama aiki a jihohi a ƙasar su ma sun yi zantutuka na kyautata rayukan jama'a da abin da suke samu, sai dai kuma wasu na neman shigowar wasu ƙasashe na duniya domin ƙara samun biyan bukata. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto, wanda ya fitar da ajandodi 9 da zai aiki a kansu domin kyautata rayukan jama'a, ya nemi ƙara shigowar gwamnatin ƙasar Qatar ta hannun jakadanta a Najeriya Dr. Ali bin Ghanem Al-Hijri domin ƙara sauƙaƙa halin da jama'a suke ciki, da yake hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta sha ayyana jihar a zaman mafi talauci.
Kuma kamar yadda muka sani ba sabon abu ba ne, ƙasar Qatar tana cikin ƙasashen duniya waɗanda ke taimaka ma bayan Allah waɗanda Abbasu da Galihu a nan jihar Sokoto sun taimaka ƙwarai da gaske wajen taimaka ma marayu da kuma sauran bayan Allah a wannan karo din sun shigo za su cigaba da irin wannan taimako. Cikin bayanin kuma da ni da shi na roƙe shi ya ƙara faɗaɗa wannan taimako da suke yi ya shahi ƙudurin da muke da su wanda shahi ilimi, lafiya da kuma taimaka ma matasa da mata samun sana'o'in yi a faɗin wannan jiha.
Jakadan Qatar a Najeriya Dr. Ali bin Ghanem Al-Hijri ya ce ƙasarsa za ta ci gaba da kyakkyawar hulɗa da Najeriya da mai taimakawa marasa ƙarfi. Ya ce da yake akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin ƙasar Qatar da jihar Sokoto, inda ake aiwatar da ayyuka da dama. A wannan shekara da ma shekara mai zuwa za su ƙara ɗinke zumuncin da ke tsakaninsu. Wannan zuwan da suka yi ya ce sun zo ne hannunsu a buɗe domin su ƙara baza ayyukan alheri ga talaka. Dama ƙasar Qatar ta jima tana bayar da tallafi ga ƙasashen duniya, inda jihar Sokoto ta yi ta amfana da tallafin da take baiwa marasa galihu a fannoni daban-daban a hujin da ya shafi kawar da fatara, kula da kiwon lafiya, bunƙasa ilimi da dai makamantansu. Akan haka ne masu lura da al'amuran yau da kullum ke ganin cewa akwai buƙatar cikakken amfani da tallafin da ake samu daga gare su domin samun biyan buƙatun da aka bayar da tallafin domin shi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir, wannan shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga kashi na biyu na labaran duniya.
Birtaniya da haɗin gwiwar ƙasar Ukraine na ɗaukar nauyin wani taron kwanaki biyu da nufin tattaro goyon baya domin sake gina Ukraine, yadda za ta farfaɗo daga mamayar da Rasha ta yi mata tun farkon shekarar da ta gabata. Taron da za a yi shi a yau Laraba zuwa gobe Alhamis a London ya tattaro shugabannin ƙasashen duniya 60 da jami'ai daga ɓangarori masu zaman kansu. Birtaniya ta ce ɓangarorin da za a mai da hankali a kansu sun haɗa da ɓangaren fasaha, sufuri, tsaftataccen makamashi, aikin gona, lafiya da kuma ababen more rayuwa. Jami'an tsaron gabar ruwan Amurka sun ce wani jirgin ƙasar Canada ya gano wani motsi a ƙarƙashin ruwa a yayin laliban neman wani jirgin ƙarƙashin ruwa da ya yi ɓatan dabo yayin da yake ɗauke da mutane biyar domin kai su inda burbushin jirgin nan na Titanic yake a ƙasan teku. sakamakon motsin da jirgin na Canada mai lamba P3 ya jiyo a ƙarƙashin ruwa. A yanzu an sake saisaita kaimi a neman da ake yi. Duk da dai har yanzu ba a gano komai ba, ana ci gaba da wannan nema. Baya ga dandazon jiragen ruwa da na sama daga ƙasashe, akwai kuma butun-butumi na ƙarƙashin ruwa da yanzu haka shi ma ya dukufa a wajen wannan lalube a ɓangaren da barakuzan jirgin na Titanic yake. Akwai ma ƙoƙarin da ake yi na kai kayan agaji a wurin, ko da za a yi gamo da katar a gano jirgin mai ɗauke da mutane.
Hawwa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da ya rage mako guda a gudanar da aikin hajjin bana, jami'an hukumomin alhazai sun garzaya zuwa Mina da Arafa da Muzdalifa don tabbatar da komai na tafiya daidai gaban nan fara aikin hajjin. Daga ƙasa mai tsarki ga wakilin mu Hawwa Umar da ƙarin bayani.
Hakan ya sa hukumar alhazai ta Najeriya da sauran wakilan hukumar na jihohi suka kai ziyara filin Arfa da sauran wurare don tabbatar da an bi tsarin yadda za a yi jigilar alhazai cikin sauki ba tare da an samu cinkoso ba. Da yake bayani a lokacin ziyarar, mai kula da jigilar alhazai a kamfanin masu yin hidima ga alhazai na kasashen Afrika waɗanda ba na Larabawa ba, Abubakar Banama, ya ce za su jajirce wajen tabbatar da cewa an warewa kowace jaha ta Najeriya motar da za ta yi jigilar alhazanta zuwa waɗannan wurare a kan lokaci. A nasa ɓangaren, mai kula da zirga-zirgar alhazai na hukumar Nahakon Dr. Ali Tankwa ya ce makasudin kai ziyarar shi ne don tabbatar da cewa komai ya tafi yadda aka tsara ba tare da an cutar da kowa ba.
Muna so ne su shugabanni su ga waɗannan wurare a yayin da babu alhazai. Za a fahimta yadda tsarin yake, kowa kuma ya ga inda masaukinsu yake. In an tashi zuwa da alhazai, in ga kowa ya san ina ne alhazan suke, kuma ba za a samu matsaloli ba da yawa.
Mataimakin shugaban kula da harkokin aikin haji na jihar Yobe, Muhammad Nasir Yusuf, ya ce wannan wani ci gaba ne da aka samu, kuma za su tabbatar da sun wayar da kan alhazansu don ganin sun yi abin da ya dace.
Wannan tsari ne mai kyau domin mutum ya kwakwanci mutane sama da miliyan 2 ba karamin abu bane. Yana buƙatar tsare-tsare da dokoki da ka'idodi kamar yadda suka nuna mana. Tsarin ya yi kyau, kuma za mu yi ƙoƙari mu yi complain, mu sanar da alhazanmu, kuma tabbatar sun bi wannan ka'idojin don a samu ayyukan haji a cikin kwanciyar hankali ba tare da jin wani rauni ko wani matsala ba, insha Allah.
Sunana Hudu Tafi, da board member na hukumar alhazan jihar Nasarawa. A dama alhazanmu masu biyayya ne, za mu zauna da su mu faɗa musu ga dokoki, ga sabon tsariwar nayi, muna da control a kansu. In Allah ya da ba su kauce wa wani tsariwar nan shirya ba.
A nasa ɓangaren, Bashir Umar Kashira daga jihar Gombe jinjinawa hukumomin kasar Saudiya ya yi.
Ina cike da farin ciki lokacin da muka biyo wannan tawaga, muka tsaya a Mina, naga irin canji da cigaban da aka samu, muka wuce Arafat, naga irin cigaba da canjin da aka samu, yanzu ga mu nan a Muzdalifa. Gaskiya fi sabilillahi hukumar Saudiya sun cancanci a musu addu'a ta fatan alkhairi, saboda sun tsaya suna aiki dare da rana, Allah saka musu alkhairi. Su ma hukumar Nahakon sun cancanci ya bude addu'a ta fatan alkhairi, sun kawo cigaba sosai a tsarin aikin haji na 'yan Najeriya. Komi na sai na tafiya bisa tsari ta hanyar da alhaji zai ji daɗi a sauwaka masa.
Sunana Shehu Muhammad Dan Lela daga Sokoto. Dukkan alhazai idan sun kabi tsari da doka da oda akan aiki, shi ke kawo a samu nasara na aiki. To insha Allah kuma za mu gabatar da wannan ga dukkan alhazanmu da jami'an waɗanda daidu ya kamata su jiya domin a kula da wannan umarnin da aka ba su. Wannan abin zai kawo babban nasara sosai, saboda cinkoson alhazai da ɗai shi ke kawo matsaloli wajen shiga motoci da tashi zuwa Mina zuwa Arfa, Arfa zuwa Muzdalifa. Amma muddin an kabi shawarwari waɗanda mahukunta suka ba su, to insha Allah za a samu nasarar wannan aiki.
Idan za a iya tunawa, a lokacin aikin haji na shekarar 2015 an samu turereniya inda mutane suka rasa ransu. Sai dai tun daga lokacin an samu gyare-gyare ta yadda ba a bari mutane su je waje sai an yi tsari. Hawwa Umar daga Makka.
To a gaida Hawwa Umar, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a izuwa shafukan mu na yanar gizo domin sauraron wannan shirin da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata. To yanzu anan a Washington DC agogo na cewa karfe 10:11 wato karfe 10:15 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Domin fa'are wa da harbisi da yawan barna ba kariya
arewa a yau.
Masu sauraro barkanmu da dawowa shirin arewa a yau da yake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin arewa a yau zai ci gaba da duba sanya kan dokar kafa hukumar kula da almajirai da tsohuwar gwamnatin Buhari ta yi a jajiberin sauka daga mulki. Sai kuma mu ji shawarar wani kwararre kuma tsohon babban ma'aikacin kamfanin NNPC wato kamfanin man fetur kan yadda jihohin arewa da ke nesa da teku za su samu sauki daga ɗankaren tsadar man fetur. Dan majalisar da ya jagoranci shirya dokar kafa hukumar kula da almajirai Dr. Balarabe Shehu Kakale na bayanin yadda hukumar za ta yi aiki wajen tallafa almajirai da ma yaran da ba sa samun kulawar da ta dace waɗanda ba mamaki suke gararan ba a kan tituna.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban siya.
Tunan shiyar yaran nashi amfani saboda ya zama lugga da ake amfani ta a bai daya a duniya, amma dai a ce a Najeriya wai mahaddaci Qur'ani ya mutum ya zama hafiz ya je wasu kasashen duniya a bashi koyi a yi mai tarbo na matakin shugaban kasa da hidima ta mutum mai matukar muhimmanci, amma daga ya dawo Najeriya a Najeriya wai jahili ne. Ina ganin a duniya ina ganin ku ba inda ake wakilantar da mailmata na gefe Arabiyar Islamiyya kasa mai yawan al'umma kamar Najeriya.
Honorable, wannan kalmar ta jahilin nan da ka ambata bacin rai ne yasa kake faɗa ko kuma haka abun yake a zahiri a rubuce haka yake?
A zahiri haka yake ba, tun muna yara aka gaya mana cewa idan ba ka yi boko ba komai ilimin ka wancan wai jahili ne, kuma tura mulkin mallaka su kasa shi na cewa idan ba ka certificate ta boko you are illiterate. A yanzu da yawa akwai makarantun da muka sani, misali zan gaya ma na san wata polytechnic a Najeriya a department ɗinsu na engineering inda ake fabrication da kuma haɗa karafana da fidda tara koma da su kuma fidda jadawali ko sample-sample wanda ke koya ma ɗalibai maƙeri ne kuma makarantar almajiri, amma saboda baya da certificate ya sauke ya yi abun sai aka ɗauke shi aiki a matsayin labara a matsayin illiterate, amma shi hukuma mai 'yan diploma harkar ƙeri-ƙeri. Sannan akwai inda kuma muka san a secondary school malamin arabiya ya sauke littafai yana karantar da arabiya da islamic studies, amma wai saboda baya certificate sai aka ɗauke shi jahili a matsayin labara. Haka yake a rubuce a tsarin Nigerian policy of education, amma shi ne wannan dokar gaskiya za ta yi gyara.
Wannan rabu da yawa to bari mu aje haka, amma akwai abu ɗaya da mai muhimmanci ba ka yi magana a kansa ba, shi ne tsarin abinci. Ya za ya ciyar da waɗannan almajirai? Kai dai ka san inda iyaye suke yi, su tura yara kawai ka haifi yara 10-20 kawai ka tura su ta gararan ba a kan tituna. Dokan nan banji ta yi magana kan iyaye masu tura yara su bar su da malamai ba sa kulawa da yaransu ba.
Akwai wannan sashi na parental responsibility, ai dole nauyin iyaye da kuma community responsibility nauyi na al'umma dole su na taka rawa. Akwai gefen da lalle-lalle kai uba ko uwa ko haifi yaro kuna da haƙƙi na kulawa da shi da bashi ilimi da sauransu, amma wannan ba zai doke wa gwamnati nata nauyi ba, tunda al'umma ne gwamnati ne da ake bai wa yaran primary abinci su ma a ba su abinci, da ake gina musu azuzuwa su ma a gina musu. Sannan kuma na gaya ma wannan tsari da na wannan ita dokar ko hukuma akwai sashi na curriculum ɗin da ba abun da ake fifita kamar sana'o'i, ƙere-ƙere, fasaha, kimiyya da noma. Almajirai ɗin nan daga an samu wannan tsarin ya tafi haka, almajiri ba da kasala, almajiri ba rago ba ne, za su yi ci da kansu ci da Najeriya. Dan a tsarin kowace makaranta sai ta malami a inda yake ai suna da gonaki, a ba su kawai misali taimako na taki da kuma iri da kayan aiki, kaga abincin da su yi abun nan. Amma tsari na nauyi responsibility na iyaye dole yana nan, sai an ci gaba da fadakar da ilmantarwa da wayar da kan al'umma a arewa amma a ko'ina a Najeriya nan na cewa ba zai yiwu ka ɗauki yaro ka kai shi yana ƙarami ba kawai ka je akwai inda a tiri na ita wannan dokar na inda za a tantance malamai makarantuninsu meye ƙwarewar malami ko kuma shaidar karatun shi kafin ya buɗe makaranta dole sai an bi wannan tsaruka ba haka kawai ka samu kangon gini ba ko kuma wani guri ka kwaso yara a zube ba wani tsari na tarbiyyarsu ciyar da su da kiwon lafiyarsu aiki ne mai yawa aiki ne za a ci gaba tattaunawa da ba da goyon baya da ku ɗan jarida ba ku ba tara ku tsokaci ba mutum ɗaya ne ya san misali warwarar matsala ba amma dai an tura mutane ba ɗaya biyu gwamnatin tarayya jihohi a kasashen duniya inda ake irin wannan tsari kamar a Indonesia a Malaysia da kuma Pakistan ni na je makaranta a inda suke da yara 15,000 kullun suna dafa buhun shinkafa wajen 50 wajen ciyar da yaran nan amma suke noma abin su wannan makaranta ta da kamfani na kere-kere abubuwa guda 40 kuma ita gwamnati ma ba ta bata koko ba amma yaran su ana neman su domin duka su ayyuka kuma kafa kamfanin kanasu na kansu a kasar Indonesia akwai irin su ma a Pakistan akwai su a Malaysia da kuma sauran kasashe da ake madrasa da kuma irin wannan tsari na karantarwa tsangaya
wannan dokar ya shafi yaya mata
kwarai da gaske mata na ciki almajirci an san yara suka cika yi maza amma da inda har ga yaro 10 namiji akwai yara mata 10 irin su a gida tsarin ya hada da mata da maza gaba daya
arewa zaman ta samu du sai nishadi sai sharhodiya
shirin arewa a yau ake sauraro daga nan muryar Amurka Karin farashin litar man fetur da ta bambanta daga jiha zuwa jiha ya fi yin tsada a jihohin arewa da ke nisa da bakin teku. Tsohon babban ma'aikacin kamfanin man fetur na NNPC, injiniya Sa'ad Abubakar Abdullahi Maji Dadi, ya ba da shawarar hanyar da za a iya samun sauki.
Abin da ya kamata a yi kaga daman akwai price equalization petroleum development fund da ake yi wanda daman har da kamfani don shi yanda ake aikata biyan kudin transportation wa kowane transporter da ya kawo shi yasa farashin ya zama daya a ko'ina ko da bai kamata a yi abrogating wannan ba a kashe shi da ya kamata a yi continuing sai an gyara mana Kaduna refinery in an rigaya an gyara mana to wannan za a yi abrogating nashi amma yanzu da bai kamata a yi haka ba akwai wani long term measure da ya kamata a yi tunda yanzu muna da oil fields guda biyu kuma an fara production that is Kolmani da kuma can Sahara Maiduguri to da abinda ya kamata a yi shine a yi refinery Bauchi Gombe Maiduguri da Yobe duk da su haɗu su je su sami masu kuɗin mu sai su zo ba wai dole sai an yi babban refinery wanda zai ɗauki shekara uku hudu kafin a yi shi ba za a yi model ones ƙanana wanda a cikin shekara ɗaya ko shekara biyu za a iya gama su to kaga in an yi haka dole mu ci gajiyan wannan abin ba wai dole sai mun jira gwamnati ba tunda yanzu mun gani ga Dangote yayi ga su buwa ɗin su ma suna yi a taurin south-south to dole mu sami wasu masu kuɗi su zo su mana ba wai za mu damu da babban refinery ba a yi model ones ƙanana da wanda yake za a gama su a cikin shekara ɗaya ko kuma cikin shekara biyu tunda muna da gurɓataccen man kuma ba wai haka kawai ba bayan ma gurɓataccen mai akwai abubuwa da ya kamata manmu zai yi abubuwa da yawa su kwalta su base oil wanda ake engine oil da su grease da su kuma dai akwai ma fertilizer duka wannan za mu iya samo masu kudinmu ba wai sai mun jira gwamnati ba masu kudi su fito su mana kuma ba za mu ce dole sai sun yi babba ba kaga in babba ne zai dau lokaci but amma in karami ne modest one za ka ga cewa a shekara ɗaya shekara biyu ko shekara ɗaya da rabi za a yi gaga masu sai ka ga mu ma mun fara cin moriyarsu
masu sauraro a nan za mu dakatar da shirin arewa a yau na wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to sala kai sai ba ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya
to wannan haka yake a gaira Nasiru Adamu Elhikaya yanzu kuma lokacin da zamu zakulo wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ke aika mana ta email
mm.
Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Abubakar Kawu Girgir. Bai cewa salamun BOA Hausa. Muna yi wa sabbin shugabannin tsaro da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu na da bayan garan Bawul fatan alkhairi. Hakika muna musu kyakkyawan zaton za su taka rawar gani duba da tantantar su. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya sa su zama silar da kawo ƙarshen matsalar tsaro da ta'addadi ƙasar mu Najeriya baki daya. Ra'ayi na biye na Sani Muhammad Cindani unguwar Karofin Madaki jihar Bauchin tarayyar Najeriya mai cewa salamin BOA Hausa. Hakika kokarin kawar da cin zarafin mata a makarantu da Najeriya da UNESCO ke yi abun farin ciki ne da yabawa. Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu amin. Sukuwa Malam Hamidu Kalalabuwa jihar Difa jamhuriyar Nijar da Malam Dogo Direba Kalalabuwa. Ta suke salamu alaikum BOA Hausa. Muna muku fatan alheri. Mu a yau muna addu'a ga kasar mu Nijar da ma Najeriya kan bukatar zaman lafiya. Allah ya kawo zaman lafiya a kasar mu Nijar da Najeriya kai har ma da sauran kasashen Afirka baki daya. Amin summa amin. Sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga Nuhu mai wanki da guga tashar keji da Yakubu Makeri tashar keji birnin Gwari da Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri. Masu cewa da farko muna addu'ar fatan alkhairi ga shugabannin rundunar tsaro ta Najeriya da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya nada kuma suka fara aiki nan take. Mu 'yan Najeriya sai mu bi su da addu'ar samun nasara a aikin da za su yi ma ƙasar mu Najeriya. Shiko Sani mai langelange yalwaya wuri cewa yake mun yaba da kokarin gwamnatin tarayyar Najeriya tare da haɗin gwiwar cibiyar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da harkokin ilimi kimiyya da al'adu UNESCO akan fara tattaunawa domin samun mafita mai dorewa game da matsalar cin zarafin mata a makarantu a fadin kasar. Da fatan Allah ya sa tattaunawar ta cimma nasara.
To a gaida Malam Ibrahim. To kafin mu kai ga karshen shirin ga labarai amma wannan karan a takaice.
Da sanyin safiyar yau Laraba fada ya sake barkewa tsakanin bangarorin sojin nan biyu da ba sa ga maciji da juna a sassa daban-daban na Khartoum babban birnin kasar Sudan. Jim kaɗan da cikar wa'adin yarjejeniyar tsagaita wuta na sa'o'i 72 da rahotanni suka ce ba a mutunta ba cewar wani ganau. A jiya Talata ne wasu Falastinawa biyu suka buɗe wuta a wani gidan abinci da gidan mai kusa da mazaunin Yahuda da ke gabar yammacin kogin Jordan inda suka kashe Yahuda hudu da raunata wasu da dama kafin daga bisani su ma a kashe su kamar yadda jami'ai suka sanar. A jiya Talata ne shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana takwaransa na kasar Sin wato China Xi Jinping a matsayin dan kama karya a jawabin da ya yi a wurin taron bikin tara gudunmawa na jam'iyyar Democrat a gaban 'yan jarida. Kasar Burtaniya da haɗin gwiwar ƙasar Ukraine na ɗaukar nauyin wani taron kwanaki biyu da nufin tattaro goyon baya domin sake gina Ukraine yadda za ta farfado daga mamayar da Rasha ta yi mata tun farkon shekarar da ta gabata. Jami'an tsaron gabar ruwan Amurka sun ce wani jirgin ƙasar Canada ya gano wani motsi a ƙarƙashin ruwa yayin laluban neman wani jirgin ƙarƙashin ruwa da ya yi batan dabo yayin da yake ɗauke da mutane biyar domin kai su inda burbushin jirgin nan na Titanic yake a ƙasan teku. Sakamakon motsin da jirgin na Canada mai lamba P3 ya jiyo a ƙarƙashin ruwa a yanzu an sake saisaita kaimi a neman da ake yi.
To madalla masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma mun sake da shirin mu na dare da karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru wanda ya daidai karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata sai a ziyarce mu a shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan amaladin Hauwa Sharif da ta taimaka wajen kawo muku wannan shirin sai kuma Dadi Balawi da ya hada shirin ya bada umarni har ma da injiniyan mu na yau Mr. Peter daga nan birnin Washington DC. Ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai mun sake haduwa. Assalamu alaikum.